وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A yau kwanan wata 16 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1446 Hijriya, wanda ya dace da 19 ga watan Satumba shekara ta 2024 miladiya, muna darasi na 31 a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Riyadus Salihin na Imam An-Nawawi, Allah ya masa rahama. Idan ƴan uwa za su iya tunawa, mun tsaya ne a hadisi na 31 a satin da ya gabata, cikin hadisan da malam ya kawo mana, wanda yake magana akan wato wata mata da Annabi ya tarar da ita a gindin kabari tana ta kuka, ya hana ta yin wannan kuka amma bata hannu ba har ma ta gaya masa magana. Ta koma gida, kafin ta tafi aka ce mata ai Annabi ne, ta je ta ba shi hakuri, kuma Annabi ya ce mata ai shi hakuri ana samun ladansa ne inda sadmatil ula, lokacin bugun farko. Abu na farko da ya faru shine mutum an ce yayi hakuri, yayi hakuri zai samu ladan hakuri. Yau za mu tashi riwayar Imam Abu Huraira, malam ya ce wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yaqulu Allahu ta'ala mali abdi almu'min indi jaza'un idha qabattu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-janna, rawahu al-Bukhari. Wannan hadisi sahihi ne ingantacce, Imam Abu Huraira yawaito shi. Manzo Allah yana rarrashi ne ga duk wani bawa wanda Allah ya jarabe shi da mutuwar dan uwansa, yace bawa na mumini, hadisi ne kudsi, Allah ne yake faɗa da kanshi, bawa na mumini bai da sakamako a wajena, idza qabattu safiyahu, yayin da na karbi masoyinsa, safiyahu habibahu, me yasa aka ce da shi safi, da yana yu safihi kuma yana son sa. Idan Allah ya dauke maka masoyi, in Allah ya dauke maka aboki, in Allah ya dauke maka na kusa da kai wanda kake kaunarsa, sai kai hakuri. Akwai ciwo mutuwan na kusa, akwai bacin rai rabuwa da amini. To idan mutum yayi hakuri sun mahtasabahu, ya nemi lada, ihtasabahu iddakhara wato sawabahu inda Allah, yace ya barwa Allah ajiyar lada na rashin dan uwansa, yayi hakuri, ya miƙa wuya, bai da wani sakamako in ba gidan aljanna ba. Idan kaga ana mutuwa, mutum yana dan jin da dan dama-dama, to ba na kusa da shi ba ne ya rasu. Mutuwa tana canja mutum, musamman in na kusa da kai, Allah ya ɗauki ransa, ko ƙaninka ko yayanka ko amininka ko abokinka wanda kuke tare da shi, wai a zo a ce ma ga wani ya mutu, ka je ka binne shi, za ka daɗe baka samu komawa hayyacinka yadda kake ba. dan haka ku yi hakuri ya ku masoya yayin da kuka rabu da ƴan uwanku yayin da kuka rabu da abokananku malamai suka ce min azamil masaib allati tanzilu bil insani fuqdan al ahibba mafi girman masifa da take sauka akan bawa shine yayin da ya rasa wani a cikin masoyansa hadisin yana nuna mana sai an yi hakuri sannan zamu fahimci wani abu kamar haka shi kafiri duk irin aikin da yayi kyakkyawan aiki to bai da wani lada a wajen Allah saboda bai da imani wannan shine sunnar Allah kaga shi yasa sai yace mali abdi almu'min bawana amma mu'mini kenan in kafiri ne mutum ko mun hakurin da yayi dan dan uwansa ya rasu ko abokin sa ya rasu bai da wani lada ku rike wannan ku gane duk wanda baya kalmar shahada duk abin da zai yi idan wani mai imani yayi zai samu lada shi bai da lada me yasa saboda bai da imani kenan imani dalili ne ko wata shimfiɗa ce ta musamman ta samun lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yasa manzo Allah ya ce mali abdi almu'min indi jaza'un mu'mini mai imani shine yake tsammani yana da wani abu a wajen Allah ranar tashin kiyama Allah bashi lada wani mai imani kenan amma kafiri a'a sannan wannan yana nuna mana duk wanda yake hakuri idan an masa mutuwa kar ku manta muna babin hakuri ne innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana yi wa masu hakuri sakayyar ladan su ba tare da lissafi ba hakuri kuma yana da wahala shi yasa aka ce da hakuri as-sabru daga wata kalma ce mai daci as-sabiru lan tablugha al-majida hatta talaqa as-sabira ba za ka taba kaiwa nagarta ba sai ka ɗanɗani sabir duk wanda kaga ya kai wani matsayi a duniya yayi hakuri sabir duk wanda Allah ya bashi mulki ko ilimi ko sarauta ko ɗaukaka ko wani ofishi babba sai da yayi hakuri haka duk wanda ka ganshi a gidan aljanna wallahi yayi hakuri dan haka mu shiga makarantar hakuri mu gaya wa kanmu gaskiya mu yi hakurin da Allah zai ba mu lada akai wa an aisha radhiyallahu anha annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ta'un fa akhbaraha annahu kana adhaban yab'athuhu Allahu ta'ala ala man yasha fa ja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin fa laysa min 'abdin yaqa'u fi at-ta'un فيمكث في بلده صابرا مهتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري شمعنا حديثي دقنا نعي شايك ما تم منذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دي دقت شنقنانا ما تنشي واسقران شنشي كرو kuma wacce tafi kowa ilimi a duniya inji Imam Zahabi ba wanda ya kaita a cikin mata ilimi sannan kuma ita ce ta samu yabo daga annabi cewa ita ya fi so a cikin matansa yar gidan sayyidina Abubakar ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da at-ta'un asali ana cewa annoba shine fassarar sa ta farko annoba in an ce annoba wani bala'i ne gamamme na wani ciwo da yake sauka a bayan ƙasa sai ya shafi mutane su yi ta mutuwa akai duk ciwon da ya sauka cikin mutane suka yi ta mutuwa to ana ce da shi at-ta'un ana ce da shi annoba kenan ba wani ciwo ne guda ɗaya ba za ka ce da shi annoba kwalara annoba ne ciwon watakila gudawa ko watakila wani ciwon makogoro ko corona da aka yi tai ko duk wani ciwo da zai ta kashe mutane shine ake ce da shi at-ta'un. An yi wani ta'un din wani ciwo da ya taba tsurowa mutane a ƙarƙashin hamatarsu, ƙurji ne. Idan yirga ya fito ma kawai sai dai ka kama salati ka nemi likafa ne kawai don sai ka tafi, dole yayi ta kashe mutane, ƙurji ne, zai fito a ƙarƙashin hamata ya kumbura kuma kansa yayi baki, gefensa duka yayi baki, ya sa mutum yayi ta amai ga kuma bugun zuciya, sai dai ka ji an ce mutum ya mutu. An taɓa irin wannan a rayuwa, sunansa at-ta'un. Mu ma nan a cikin ƙasashenmu akwai annoba da yawa da aka yi, ciwon kwalara, ciwon amai da gudawa da sauran duk ciwuka da ke samun mutane suna mutuwa. Akwai annoba da take shafan yara kadai, ta shafi yara su kadai su ta mutuwa. Akwai wacce masu shekaru kawai take kama, akwai kuma wacce take uwa da wabi, kan mai uwa da wabi. Nana Aisha ne ta tambayi manzon Allah dangane da wannan ciwo annoba, wai meye manufarsa? Annabi ce kana azaban ya basu Allahu ta'ala ala man yasha'u. Azaba ce Allah yake aiko ta ga wanda ya ga dama akan wanda ya ga dama. Azaba ce Allah yake aiko ta akan wanda ya ga dama. To amma duk mu'minin da annoba ta kama shi, rahmatan lil mu'minin, annabi yace to wannan jin kai ne ga dukkan mai imani. In dai mutum yana da imani ya fada cikin annoba, to rahma ce gare shi. Babu wani bawa, ba wani bawa da zai fada cikin annoba. Ma min abdin yaqa'u fi at-ta'un, ba wani bawa da zai fada cikin annoba. Fa yamkusu fi baladihi, ya zauna a garinsa, idan annobar ta zo ya zauna a gari bai gudu ba. Sabiran muhtasiban, yana mai hakuri, yana mai neman lada. Kana gani ana ta mutuwa ka ki guduwa, wane ya mutu? Ka kai abokinka shekaran jiya wani sa'anku, wani dan majalisarku shi ma ya mutu, wani abokin zamanka, wani wanda makocinka ne, duk kana ta kai mutane, kai kuma kana zaune baka gudu ba. Duk wanda yayi hakuri annoba ta sauka a gari bai fita ba, ya alamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu la, ya san cewa ba abinda zai same shi sai abinda Allah ya rubuta masa, ba abinda zai same shi sai abinda Allah ya rubuta mashi. Kana lahu mislu ajri shahid, to yana da lada irin ladan mai shahada. Idan ciwon nan ya zo ya kashe shi, to yayi shahada, Allah zai rubuta shi cikin waɗanda suka yi shahada, shahidi dan aljanna ne. Da haka ya zo a cikin hadisi sahihi cewa idan ana annoba, to bai halatta wani ya fita ba, kamar yadda kuma bai halatta wani ya shigo garin ba. Kar a fita, a zauna a yi ta neman magani, a jira ƙaddarar Ubangiji tabaraka wataala. Wannan hadisin yana nuna mana idan masifa ta same ka ka yi haƙuri, idan masifa ta same ka ka nemi lada a wajen Allah tabaraka wataala. Kuma hadisi yana nuna mana in dai jarrabawa ce ta samu mutum, in dai wani masifa ne ya samu mutum, to ba aikin banza ba ne, akwai lada. Misali, Allah yakan jarrabe mu da ciwuka a jikinmu malam. Manzo Allah ya gaya mana cewa duk abin da zai samu mumini min nasabin aw wasabin, ko gajiya ko ciwo ko wani abin da zai bata maka ko wani radadi, yace hatta shauka yushakuha, har kaya da mutum zai taka. Kaga mutum ya taka kaya zai ji zafi ko? Annabi yace yayi hakuri da wannan ciwo, face wannan ciwo sai ya zama dalilin kankare mai zanubin shi. yanzu a cikin mu akwai mutane wanda zaga Allah ya darbe su da wani ciwo kullun sai sun sha magani. Wallahi malam ba asara bane, wallahi daukaka ce. Saboda an ce mana duk ciwo in yana tattare da kai kankarar zanibi ne a gare ka. Kaga albishir ga mutum mai imani da ya yadda da Allah ya daura mai ciwo yayi hakuri bai yi raki ba, ya ci gaba da neman magani, yayi ta kashe kudin sa akan magani, yayi ta bin hanyoyi da ake bada shawara dan yayi surviving. Wallahi ba zaman banza kai ba, kuma ba aikin banza kai ba. Irin waɗannan sune zaga mutum ya mutu kullun sai dai ya ganshi aljanna. Ba wai dan yawan sallar nafilar sa ba, ba wai dan yawan sadakar sa ba, ba wai dan yawan jihadin sa ba, ba dan yawan haddace Qur'ani da yi ba, a'a wani ciwo da Allah ya dora masa yayi hakuri akan wannan ciwo, yayi ta kashe kudi, yayi tawakkali ga Allah, sabiran muhtasiban, yana mai hakuri yana mai neman lada, face sai Allah ya kankare mai zunubin sa. Manzon Allah ya ce mutum zai wayi gari ya koma ga Allah sai ya zo zai mutu ya zama Allah ya dauki ransa bai da zunubi ko daya, saboda wannan larurar da yake da ita. To amma waye yake samu wannan ladan? Sai wanda ya yarda Allah ne ya dora masa kuma ya yarda zai hakuri. Amma duk wanda yake da raki ko yana ganin Allah ya cuce shi ne, ko shi Allah bai masa daidai ba, ko Allah ya masa abin da ya bata masa, to wannan bai da lada kuma ya aikin manza kuma sai azaba. Da haka masu ciwuka da larurori a jikinsu su yi hakuri, su tawakkali da Allah, su nemi taimakon sa tabaraka wataala. Insha Allah Allah zai bada lada. Sannan kuma duk annobar da ta faru a cikin al'umma, daman ta taba samun wasu al'ummomi da suka gabata, to akwai lada a kai, ba aikin banza bane, kuma rahama ce ga mai imani. Duk wanda ya mutu a cikin wannan annoba ya mutu yana musulmi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yanzu kaga ciwon corona nan mala, akwai wanda kawai sai dai su tarar da kansu a kabari haka kawai, mutum sai ta tafiya kawai, mutum sai dai ji tarar da kansa yana cikin kabari. Allahu akbar. Abinda hadisin yake nunawa, wata al'umma annoba ta zama mata azaba, mu kuma wannan al'umman saboda kaunanmu da Allah yake sai ya maida mana ita rahama. Dandana na Aisha ta mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan annoba yace innahu kana azaban, ai annoba azaba ce Allah yake aikowa al'umman da ya ga dama, amma mu kuma sai aka juya mana ita sai ta zama mai lada. Hadisi yana nuna mana duk abin da ya samu bawa min hammin wa hazanin wa ghammin wa adan, bashin rai, damuwa, kuncin zuciya, duk wani abu na cuta da ya samu mutum inda yana da imani, to insha Allah tabaraka wa ta'ala lada zai samu. Sannan kuma hadisi yana nuna mana ashe mutuwar shahada ba sai an mutu a filin daga ba, shahidi ba sai wanda ya je ya mutu a yaƙi ba, mai ciwon ciki ma wanda ciwon ciki ya murɗe shi ya mutu shahada yayi. Al-mabtun shahid, al-ghariqu wanda ruwa ya nitsar da shi, wanda ruwa ya shanye shi, ko aka yi ambaliya ko ya fada ruwa yana kokarin ya kubuta ruwa ya haɗe shi, shi ma shahada yayi. Al-ghariq. Allahu akbar, Allahu akbar. Idan akwai dan uwanka da ya mutu a cikin ruwa yana musulmi, kai masa albishir yayi shahada. Kenan ba wai sai a filin daga ne in an mutu za a ce mutum yayi shahada ba. Wanda ya mutu a annoba, ciwon da ya gama gari ya zo ya kwashe ka, kai ma ka tafi ta nan, kana da imani annoba ce, to kuma aljanna za ka shiga insha Allah. Kenan ita shahada tana shafan mutane da yawa. Duk wanda ya mutu a filin daga ta yaƙi shahidi ne, ko ya mutu da ciwon ciki shahidi ne, mata wacce ta mutu ta hanyar haihuwa biki ya katta ita ma shahidiya ce wannan duk suna cikin zumratul shuhada jama'a wanda suke shahidai ba a cire musu tsammani akan samun rahmar Allah amma matsayin wanda kuma ya mutu a filin daga na yaki shi kuma ya fi su duk sunan su shahidai amma ko a kiyama Allah bai zai musu mu'amala iri daya ba zai fifita wanda ya mutu a filin yaki don ya fi abin tausayi idan annoba ta fada a cikin gari mutum yana ciki kar ya fita me yake so yayi ribati ya tsaya ya tawakkali ya ce ba abin da zai same ni sai abin da Allah ya kaddara min in ka ga na mutu Allah ya sa ni cikin masu mutuwa kuma in zaka mutu wallahi ko ka bar garin sai ka mutu a hanya za ta bi ka ta kama ka da kai hakuri ka nemi lada a wajen Allah wannan shine sunnar ubangiji idan ana annoba ba a fita musulunci yayi kwadayi kwarai wajen kididdige mana da iyakance mana wasu cututtuka wanda suke al-khabisa da kuma al-mu'adiyya transferable disease cututtuka da ake iya transparent din su wadanda suke communicable disease cututtuka wanda wani yana iya kamuwa al-mu'adiyya da kuma cututtukan da ba sa yaduwa duka musulunci ya mana bayani to shi yasa aka samu alhajru as-sihhi a musulunci abin nan da aka yi tai lokacin corona inda ake zuwa a tsare mutane su sati biyu din nan ko in mutum yayi tafiya ya dawo a tsare shi ko a rufe shi a wani guri akwai wannan a musulunci me yasa saboda musulunci ya yarda ashe akwai wata cuta tana iya taba wani abinda yasa na gaya muku wannan kada tawakkalinka ya sa ka ji cewa ai ba yanda za a yi ka kamu da ciwon wani zai iya yiwa idan Allah ya kaddara maka me yasa shari'a ta ce idan ana annoba a gari kar ka fita ai ba wai dan ana maka muguntar ka mutu a ciki bane ba a'a kar ka fita saboda kar ka dauki wannan ciwo na annoba ka je ka kai shi garin da ba su da shi ban sani ko kun gane hikimar da ta sa aka ce kar ka fita saboda tunda garin ku ne yake in kai hakuri ka mutu a ciki kai shahada me kake nema dama a rayuwar ba ka mutu ka shiga aljanna ba to idan kuma ka fita to ka dakon wannan cuta ai ban ganin ta zaka yi a rigar ka ba ba mamaki kana sauka a garin da ka mutu ai ka sauka din ka je ka sa mutane su yi ta mutuwa saboda ka zo musu da ciwon da ba su shi wannan shine alhajru sihhi shi yasa kasashen da suka ce lokacin da ake ciwon corona ko ake ciwon cholera ko ake ciwon wancan abun ciwon berayen nan wake da suna lassa fever da wai suka ce kar a shiga musu kasa ba laifi suka yi ba annabi ne ya kafa wannan joka alhajru sihhi kai protecting gidanka idan akwai mai ciwo ko garinka ko kasarka ka ce ka rufe boda kasarka kar wani dan wata kasa ya shigo maka ba ka saba wa Allah ba daidai ne kuma addini akwai shi gashi annabi ya fada idan kana annoba ana annoba a garinka kar ka fita ka je garin wani kar kuma wani ya shigo maka da haka wadanda suke ta zagin wasu kasashe cewa sun rufe an ki a shiga an hana a shiga ba sa tsoron Allah suna kaza wannan ba daidai bane suna da dalili sai har in masana sun ba su garanci cewa yanzu duniya ta samu sauki an samu sauki a shiga haka kuma duk kasar da zaka shiga in suna da wata dokar sai sun maka allura ko sun baka wata kwaya dan ba su aminta daga kasar da ka zo ba saboda kuna da cututtuka ba ku da kulawa shi ma ba su yi laifi ba saboda kar ka je ka dauki ciwo guda daya ka kai musu duk ciwon da wani yake dauka a wata kasar ba a bari kai idan aka akwai kasashen da ma wallahi alam malaman su ne suka ba su fatawa ko me in mutum yana da wani ciwon da yake yana iya wani yana iya kamuwa to kashe mai ciwon ake yi sai su kashe a boye fa amma ba wai sanarwa suke ba amma kashe shi suke me yasa suka ce ah to ya za su bari shi shi kadai ya shiga gari ya yada bala'i a cikin al'umma kawai sai su surkuma masa allura shi Allah kiya hanya yanzu kamar ciwon kanjamau wani yana iya kamuwa da wani ta wata hanya ko ta hanyar sauyin jini ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza likitoci suka ce ko ta hanyar aski ma in aka masa aski aka cizge masa dan kurjin sa kai ma aka zo aka cizge ma kuka haduwa nan ko ta hanyar saduwa akwai kasashen da ina so na gaya maka suna iya fitowa su ce duk kasar su ba mai wannan ciwon a iya sanin su wani ya gaya mini yake cewa a boye wasu in an je wata kasar kashe mutum suke mai wannan ciwon amma a boye me fikihun su ba wai yanzu ina magana akan halacci ne ko rashin halacci ba ina gaya muku yanda suka kai matuka ne wajen tsare kasashen su akan kada a bar wani mai ciwo ya zo ya shigo amma yanzu ka duba hali irin na mutanen mu malam mutum yana da tari na TV kun san tarin TV ana kamuwa kawai sai ta masallaci shi mai ibada ne shi mai tsoron Allah ne ai indai kana da wannan ciwon ai jami'i bai zama wajibi akan ka ba ai kana larura ya zo masallaci ya ta wannan tarin kuma ya san tarin nan yana iya fadawa kan wani yayi sujjada ya ta tari watakila kwaya cutar ta hadu wani ya hadiye ta bayan shekara 5 uku ya kamu ashe a masallaci yaje ya tsanta duk wani wanda yake da wani ciwon da wato mu'adini yana iya ta'addi ya tsallaka ya shiga gidan jikin wani to bai kamata ya rinka zuwa masallaci ba in mako ya zo to sai dai ya tsaya a waje ko sahun karshe shi kadai a lokacin yana da uzuri yana da larurar da ba sai ya je ya shiga jami'i ba ba sai ya je ya shiga sahu ba kai nake nufi haka ya kamata mutane su gane fiqhun addini wai mutum yazo yayi abin da zai cutar da mutane ba to ko ba ciwo ba ma ko ba ma ciwo ba ai akwai abin da zaka yi ka cutar da wani ai bai kamata ba mutum ya saka safa mai doyi bai wanke kafarsa ba takalmin sa yana wari ya shigo da shi masallaci yayi sujjada wani yayi sujjada a bayan sa ya cutar da shi yanda ka san mushe ne aka kulle shi a leda wallahi zalunci ne wannan sai kai Allah ka cire safan ka bata a cikin takalmin ka ko mutum yazo ko dan turaren nan da ake dan sawa za a shiga cikin mutane ka duba yadda muke haduwa sahu jiki da jiki fa muke haduwa jiki da jiki yanzu daidai ne mutum yazo jikin sa yana tashi saboda warin gumi ko wata kazanta mutum yazo ya shiga cikin mutane a haka ba daidai bane kuskure ne duk abinda ka san zaka cutar da wani kar kai shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda ya ci tafarnuwa kar ya kuskura ya zo masallacin mu haka annabi ya ce kar ya kuskura me yasa saboda kar ya cutar da wani haka duk wanda ya sha wiwi ko ya sha taba bai kamata ya zo ya shiga sahun mutane yana damun su da warin taba ba in an hana mai tafarnuwa kaga tafarnuwa fa magani ce amma an ce kar ya dai zo masallaci manzo Allah ya ce amituha tabkhan in kuna son ku ci tafarnuwa ku kashe warinta da dafa ta a dafe ta in an dafa ta sai a ci ta a haka ko a hadiye ta to ita din ma in an hadiya akwai wanda tana bin guminsa wadannan duk wasu abubuwa ne da shari'ar musulunci ta bi na bawa dan uwa haƙƙi karka cutar da shi ban sani ko yan uwa suna ganewa to Allah ya mana afuwa wa an Anas radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah azza wa jalla qala idza btalaytu abdi bihabibatayhi fasabara awattuhu minhumal janna yuridu aynayhi rawahu al-bukhari shi ma'ana hadisin ne na bukhari ne Anas dan Malik yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah mai girma da daukaka ya fada wannan ma hadisul qudsi ne Allah ne yake magana da kanshi annabi yake hikaito mana idabtalaitu abdi bi habibataihi idan na jarrabi bawana da masoyansa guda biyu in an ce habiba abubuwan da yake so guda biyu yana son su suna son sa shine idanuwa lalle ko idan ka habibinka ne ai tab akwai abin da kake so sama da shi Allah ya jarrabi bawa da dauke masa ganin sa guda biyu wannan hadisin albishir ne ga duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da makanta wallahi kai ba makaho bane kana aljanna insha Allah saboda malan duk ciwo ciwo ne amma kada Allah ya jarrabe ka da ciwon rasa ido kaji ka dage da addu'a Allah ya karar maka da rayuwarka kana gani kakka mutu kana an dauke maka gani ko an dauke maka ji shi yasa manzo Allah yake addu'a Allahumma matti'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'al hal waritha minna abinda addu'ar take nufi ya Allah ka raya mu ka ji yadda mu dadi mu gama rayuwar mu ya Allah diddade wanda zamu yi ka bar mana idon mu shine bi absarina matti'ina bi absarina wa asma'ina da jin mu mana ka ta'addu'a kada Allah ya jarabe ka da kurumcewa duk wa'azin nan da karatu da ake duk sautin da ake kurma fa baya ji duk ayar da za a jawo ayi wa'azi a ce yabi Allah yabi manzon Allah shi fa kurma fa baya ji malam wannan ba karamin jaraba bane kuma gashi an ce da jin wa'azi mutum yana ƙara imani to shi kurma kan ya zai yi sai dai mai karatun kurma fa yazo ya tai masa kwatance da shi fa yake iya cafka ya gane kaga ai ba karamar jarabawa bace shi yasa duk abin da zai iya taba maka jinka kar kai wasa da shi ba abokin wasa bane gindin rijiya ba gurin wasan yaro bane duk abin da zai iya taba ma idanka ka zo kuna wani wasa wani yana kokarin caka maka wani abu a ido wannan fa kwayar idan kana kuskura da wani abu ya cike shi akwai wani ruwa ne a ciki yana tsiyayewa da ya biyo ta kuncinka ka daina gani har abada sai dai a sa maka na roba ko a sa maka na akuya dudum kawai zaka gani kaga bai kamata mutum ya wasa da shi ba ko ka je ka watsa wa mutum wani abu da zai kashe mai gani ko ka je ka rinka kallon wani abu da zai kashe maka gani ko ka rinka cin wani abu da zai rage maka gani akwai hadari kwarai ba sai na yi maka bayanin muhimmancin ido ga rayuwar dan adam ba amma wallahi malam duk inda Allah ya jarabi makaho da makanta kasara masa yana da hakuri ba karamin hakuri ba shi fa bai san baki ba bai san ja ba sai dai inda gaba ya makance duk wani abu da ake na kwalliya fa bai sani ba akwai wanda ko diris baya gani inda zai daga hannunsa haka bai ga komai ba baya ganin haske baya ganin duhu kawai didim ne to shi yasa manzon Allah ya ce in Allah ya ce in na jarrabi bawa na da raba shi da waɗannan masoya nasa abin son sa guda biyu ba sa kai yadda zan masa irin in bashi gidan aljanna in kaga dama zaka iya faɗa ka ce duk makaho mai hakuri mai imani dan aljanna ne insha Allah ina ma da makafin mu ƴan uwan mu sun gane ina ma da sun yi hakuri ka dage da sallah ka dage da ibada kai hakuri kowa yana saka riga mai kyau ya kwalliya ya ga adonsa banda makaho sai dai a sa masa kowa yana so ya kalli mota mai kyau ya kalli gida mai kyau ya kalli gini mai kyau duk kayace-kayacen da dan adam yake a duniya ina ce dan idansa ya gane masa ne ya ji wani dadi to shi makaho fa banda shi akwai idan da in ya riga ya tafi ba wanda sai ya dawo da shi har yanzu dai ban sani ba ko turawa sun yi wani binciken da in mutum ya makance za a iya dora masa ya ringa gani gaba daya wallahi ya kamata waɗanda Allah ya jarabe su da rashin ido su rinka tuna wannan hadisi na Bukhari malamai suka ce idanuwa sune mafi soyuwan gabbai a jikin dan adam da idan ka ya tabu gwanda kafa ka ta tabu da idan ka ya tabu gwanda a sare hannunka da idan ka ya tabu gwanda ka zama gurgu da idan ka ya tabu gwanda duk inda za a taba maka ahabbu a'dha'i al-insani ilayhi al-aynan saboda rashin su yana gadar da bacin rai da damuwa da kuma kubucewa duk abinda mutum zai iya gani yayi farin ciki shi fa makafo ba zai gani ba ga hadari mutum zai iya zuwa yaje fada inda ba a sani ba wani bawon Allah wallahi malam mutumin kirki na san shi makafo ne da daddare ya tashi zai je kama ruwa ba wanda zai raka shi a gidansa da sandansa yana kadawa yana tattabawa haka duk da basira irin ta makaho Allah yakan ba wa makaho basira ba ta wasa ba idan ya dauke mai ganin to duk basirar ganin sai ya dawo masa da ita a kwakwalwarsa da jinsa amma wallahi mutumin nan malam bai sani ba kawai sai ya tunkari rijiya kararau ya taka kwano kawai ya burma karfe ukun dare ka san wani taimakon Allah makocinsa ne kurin ya ji karan wani abu ya fada a rijiya tsundum amma matarsa ba ta ji ba ƴaƴansa ba su ji ba ba wanda ya ji makoci ka duba ikon Allah a wannan dare sai Allah ya ji yadda makocinsa ya ce kai wani abu ya fada a rijiya sai ya gub sai ya ce kai ko dai wane ne makaho ne makocina ne wallahi yana zuwa sai ya ga shi ne yana ta ihu a cikin rijiya ya tafa gamfagam hakan dai aka tattashi makota aka samu wanda suka iya ruwa aka shiga rijiyar nan aka dauro wannan mutumi aka fito da shi me ya jawo masa wannan rashin gani bai dade ba ya mutu bai dade ba ya mutu akwai abun tausayi kwarai da gaske makaho fa bai san mota tana tahowa ba zai iya tsallakawa kawai ta buge shi ina so ku gane dalilin da yasa Allah ya ce ya bashi aljanna makaho ba zai iya tunkara wuta kai makaho fa ana ganin zaki ana guduwa shi zai iya yin kansa ma makaho ba duk abin da ake gani a gudu shi fa sai dai ina ce sai dai a gudu da shi me yasa saboda baya gani Allah ya ce idan bawa na raba shi da abubuwan da ya fi so a jikinsa ya yi min haƙuri to ni kuma na masa alƙawarin shiga gidan aljanna wannan albishir ne da duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabe shi ko ya jarabi ɗansa da wannan ciwo sannan kuma cikin likitoci manya a cikin duniya akwai likitocin ido duk wanda ya maka magani da taimakon Allah ya tseratar maka da idonka yake baka abinda idonka zai ƙara gani ai ya kamata a yi masa addu'a ta musamman kuma kenan ɗalibai ya kamata ku yi ta karatu ku karanta likitanci da ya shafi gyaran idon mutane saboda ku cetarwa mutane rayuwarsu yana da falala mutum ya zama likitan ido me yasa yake da falala saboda muhimmancin gabar a jikin ɗan adam tana da muhimmanci to kuma gashi wanda ya rabu da ita wannan gaba ɗan aljanna ne in yayi haƙuri Allah yayi niyyan zai ɗaukaka darajarsa kuma zai kankare mai zunubansa kuma yadfa anhu kul makruh Allah zai kautar masa dukkan wani abin ki jama'a aljanna ita ce mafi girman abin da za a yi maka canji da sakayya da shi. Idanuwa guda biyu ba su da canji, ba su da makwafi in aka raba ka da su sai gidan aljanna. Kaga ashe ido yana da muhimmanci. Abinda yau in ka rasa shi aljanna za a baka? Karamin abu ne? Ai babban abu ne ai. Amma duka wannan falala ya ko ƴan uwana ku sani sai musulmi fa. Shine zai imani, shine zai hakuri. Wanda bai da imani ya rasa wannan falala gabaki daya. Sai Allah ya canja masa da abin da yafi komai, jin dadi da gani da ido. Ai yana karewa ne a duniya. Amma aljanna fa har abada ce. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنه ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها. متفق عليه. وأن حديث البخاري ده مسلم سكر ويتوشي حديث صحيح a cikin Bukhari hadisi na 114, a cikin Muslim hadisi na kusan 2576. Ata ibn Abi Rabah yace Ibn Abbas ya gaya masa, malamin shi ne, kana so in nuna maka wata mata yar aljanna? Kaji malam, akwai mutanen da tun kafin su mutu sun san su yan aljanna ne. Allahu akbar, Allahu akbar. Kana so in nuna maka wata mata yar aljanna? Yace eh bala, na'am ina so. Yace hadhihi almar'atu as-sauda, wannan bakar matar. Me yasa Ibn Abbas yace bai ce wannan matar ba, sai ya ce baka? Saboda shi duk inda farin mutum yake, in ya ga baki a wurinsa, bakin mutum mai karamin daraja ne. Masu imani ne a cikinsu suka yadda da su da bakake duk ɗaya ne. Amma duk inda fari yake, Bature ko Balarabe, in dai ba ya da addini, in dai kai baki ne, to wurin ajiyar kama da ba. Gaskiya ne, yanzu misali ko aikin haji da ake zuwa, ai hakuri, duk mu bakake inda suke zuba mu wuri guda ne. Kwarai kuwa, duk inda baki yake da ƴan uwansa bakake ne. Dama yawancin mu ƴan Afirka bakake ne, can ake zube mu gaba daya. Akwai inda zaka je, duk zaga inda zaka yi ba za ka ga bakin mutum ba. Kun san cewa farare sun fi yawa a duniya ko? Ko daga zuwa aikin hajji zaka gani ai. Zaka dade ba ga bakin mutum ba. Sai jifa jifa. Sai albarka muke da shi wallahi. Ai kware kware gaskiya. Ba mu da yawa, farare sun fi yawa. Duk wanda gan shi yawanci kasashe in zaka tafiya fararen mutane ne. To Ibn Abbas ba ya ce bakar mace ne don ulakanta ta ba, a'a, don ya nuna duk da mutane suna ganin bakin mutum baki ne, bai da daraja, to ga wannan baka ce kuma yar aljanna ce. Haka malamai masu sharhin hadisin suka faɗa. Hadhihi almar'atu as-sauda, wannan mata baka. Amma a wajen Allah da baki da fari da ja, inna akramakum inda Allahi atqakum, wanda ya fi kowa matsayi da girma a cikinku shine wanda ya fi ku tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. gurin usra daga as-sar'u ne. As-sar'u yana zuwa da ma'anoni daban-daban. Bugun aljan as-sar'u ake ce da shi. Shafan aljani ana ce da shi as-sar'a. Kamar ka ce to ni ina da tace masa ni ina da ciwon aljani, aljani yana buge ni. Inni usra. Ana iya fassara as-sar'u da ciwon farfadiya. Shi ma as-sar'u ne. Akwai sar'un da yake na aljanu ne. Aljanu ke shafan mutum sai ya sar'u. Aljani ya buge mutum. Mutum ya wayi gari ya fita daga hayyacinsa ana ce da shi sarra. Akwai kuma wasu gabban mutum ne suke samun matsala. Sai ya samu canjin yanayi. Shi ma ana ce da shi as-sar'u. Sar'ul khalt kenan. Da kuma sar'ul jin. Wannan hadisin ya nuna mana mata ta kawo kukan wani abin da yake damunta. Idan mun fassara shi akan shafan aljani ne yana nuna mana hadisin ashe akwai hadisi da ya tabbatar da aljani yana iya shiga jikin mutum. Akwai masu ƙaryata haka din ko masu inkari cewa ai aljan baya shiga jikin mutum. A'a, ga mata nan ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Malamai sun yi bayani, Sheikh Usaimin Allah ya masa rahama a lokacin da yake sharhin wannan hadisin wa dalibai yace ƙwarai kuwa aljani yana iya shiga jikin mutum kuma yayi ta magana da harshen mutum, amma fa ba mutum din ke magana ba. Mutum zai iya zuwa ya yi turanci, amma wallahi in ya farka bai iya turanci ba, aljani ne. Mutum ya zo yana magana ta mata, yana namiji, yana farkawa in an tambaye shi bai san yayi ba. Ko ka ji mutum yana magana China, ashe aljana ce ‘yar China ta kama shi. Wallahi duk yana faruwa. Duk wani mai ruqiya ya sani, duk wanda yake ruqiya. Za ka ji mutum yana wasu yarurruka baka ma san me yake yi ba. Ibn al-Qayyim ya yi bayani, Allah ya masa rahama, ya ce wata rana Ibn Taymiyyah aka kawo masa wani mutum yana fama da ciwon wato shafan aljani. Ibn Taymiyyah ya yi magana da aljanin. Wannan yana nuna mana ashe ana iya magana da aljani tun daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi. Salafu Salih magabata da yawa suna magana da aljanu, amma ta hanyar bakin mutum. Wannan aljana ce mace wanda Ibn Taymiyyah ya yi magana da ita kamar yadda riwaya ta zo. Ya ce ki fita daga jikin wannan mutum. Ta ce ba zan fita ba saboda ina son sa. Wannan aljana ce mai soyayya, ta samu wani tana son sa sai ta shiga jikinsa. Ibn Taymiyyah ya ce lakinnahu la yuhibbuki ukhruji, sai dai kuma shi ai baya son ki, ki fita daga jikinsa ike wannan aljana. Sai ta ce inni uridu an ahujja bihi, ni so nake yi sai na je na yi aikin haji da shi. Kaga wannan ai ya more. Ta ce so nake na kai shi je aikin haji. Ibn Taymiyyah ce huwa la yuridu an tahujji bihi, to ai shi baya so ki haji da shi, ki fita a jikinsa. Ki fita fa abat. A riwaya aka ce aljanan nan ta yi wa Ibn Taymiyyah taurin kai, ta ce ba za ta fita ba, kawai sai kama karanta mata Qur'ani. To daga nan ne aka samu cikin maganganun salaf, bayan abin da ya zo na hadisi halaccin yin ruqiyya, sai Ibn Taymiyyah ya kama yin ruqiyya wa wannan mara lafiya da aljana ta shiga jiki. Yana karanta Al-Qur'ani, ya ga dai aljana nan tana tauri, ba Ibn Taymiyyah ba taurin kai, ba sai ya kama duka ba. Duka
Oh, keep it up.
Tana ihu, Ibn Taymiyyah yana duka. Wallahi aka ce bayan ya gama ruqiyar sai da hannunsa ya ciwo saboda bala'in dukan wannan mara lafiya da yayi Ibn Taymiyyah. Amma abun mamaki da ta sha wahala. Tace ana akhruju karamatan li shaykh. Zan fita dan girman shehi Ibn Taymiyyah ta da ku yace mata la takhruji karamatan li karki kuskure ki fita don ganin girma na don Allah zaki fita ukhruju ta'atan lillah ki fita don yi wa Allah da'a da manzon sa yayi ta duka daga nan aka samu halaccin wanda ya karanta ruqiya ya iya to zai iya dukan mara lafiyan don aljani ya fita dan ba mara lafiyan ya daka ba aljani ya daka da yawa malamai sun yi bayani wanda duk zai duka wa mai ruqiya zai dake shi to ana rike waɗannan ƴan yatsun guda biyu na ƙarshe din nan da karamar yatsa da ta tsakiyar nan a rike ta wannan ijtihadin su ne kaman ka rike ka daka to ba jikin mutumin ka daka ba akwai shedanun aljanun da in ka zo dukan sai fita daga jikin mutumin sai ka daki mutumin sai kuma ya dawo sai ka je yana cewa wayyo ni kake duka wayyo ni kake duka to ya dawo har ya ce sai kenan to idan ka je yana wayyo ni kake duka to ka dan bi a hankali shi sa malamai suke cewa kada wani dalibin ilimi mai yin ruqiya dan ya ji an ce Ibn Taymiyyah ya daki aljani washe gari ya nemi doranarsa ko itace an ce akwai wanda wallahi da gorarsa yake tafiya yace shegun aljanun zamanin nan ai sai da duka to wallahi zai iya yiwuwa ka je ka illata dan mutane wallahi sai wanda i karantu sosai kuma wannan harkar ruqiya ilimi ce ba wai da ka ake yi ba akwai littattafai da yawa da aka rubuta akan ruqiya dan haka ina bada shawara wa masu ruqiya kada mutum ya gaggawan duka wata yarinya wani malami yana zuwa yana mata ruqiya to mai zafin hannu ne duka sai ta ce wa babanta don Allah a canja mata malamin nan aka ce saboda me ta ce duka na yake a ce ai baki yake duka ba ta ce wallahi ni yake duka budurwa ce malai kashi yake bata sosai sai ka ji iyayen suna cewa to malam abi a hankali dai abi a hankali duka ba daidai bane ba daidai bane sai ka ji yana cewa shagin aljani ne taurin kai ne shi ne to kai ya akai ka tabbatar shi ne mun karanta a littafi akwai aljanun da shedanu ne in ka zo zaka daka sai ya kauce kai ta dukan mara lafiya to shi ma Ibn Taymiyyah akan ilimi yayi yace ta fita daga jikinsa wallahi malam tana fita aljanan nan sai bawan Allah nan sai ya farka yana farkawa sai ya ganshi a gaban Ibn Taymiyyah bawan Allah sai ya ce ah ni ko me ya kawo ni gaban Ibn Taymiyyah kaga lokacin da aka kawo shi bai sani ba me ya kawo ni suka ce ah subhanallah almajirai Ibn Taymiyyah a lokacin suka ce subhanallah ma afsasa bidar yanzu dukkan da sheik ya maka baka ji ba sai ce wallahi ko ya kushi ban ji ba abin da naji yace yau daman ya dake ni suka ce tab ai ku ka da ku yace wala asassu bi shay babu abin da naji kwata-kwata so da yawa malam akwai misalai na tabbatar da cewa aljani yana iya shiga jikin mutum kuma ana iya magana da shi to ita wannan mata in mun dauka shigan aljani ne muka fassara hadisin a haka to in kuma muka dauka a matsayin farfadiya ne ma duk malamai sun fassara sai manzon Allah yake ce da ita a sai tace sannan kuma wa inni atakashaf ina bude tsiraici na shine atakashaf ma'ana tsiraici na yana budewa ita idan abun ya same ta ko ciwon farfadiyan ko ciwon shafa aljan to sai ta rinka bude al'aurarta wal yazu billah tace ba ta san haka amma bata san tana yi ba tace ka roƙan mun Allah Allah yayi mun wannan masifa guda biyu manzo Allah yace in shi'ati sabarti walakil janna idan kina so zaki iya yin hakuri ki ta zama da wannan ciwo amma fa ina miki alƙawarin ke yan aljanna ci in shi'ati sabarti walakil janna in kin so ki hakuri kina da gidan aljanna wa in shi'ati da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki idan kuma kina so zan rokawa zan roka miki Allah Allah ya baki lafiya ya kubutar da ke ya yaye miki mallan ka ji mace mai imani ka san me tace asbir karka mun addu'a ya warkar da ni ka banni kawai zan yi hakuri asbir shine mahallu shahid hadisin da mai yana magana akan muhimmancin hakuri so abin da yake nuna mana inda bawa zai hakuri akan ciwon da isa ne shi to in yi kyautata niyya Allah zai ba shi gidan aljanna to amma da tazo za ta tafi sai ta ce to inni atakashshaf ya rasulullah amma kuma yayewan al'aurar ta wafa ina bude jiki na ban sani ba fad'ullah Allah atakashshaf ko zaka roka mun Allah inde ne yayi al'aura ta idan wannan abu ya same ni fad'alaha annabi yace to wannan kam zamu roka miki Allah idan ciwon ya same ki to kada ki rinka bude al'aurarki Allahu akbar wannan hadisi yana nuna mana as-sabr 'ala al-bala' hakuri akan bala'i hakuri akan jarrabawa duk wanda Allah ya jarrabe shi da ciwo ko wani larura idan ya hakuri yana da lada sannan kuma yana nuna mana ashe addu'a tana warkar da ciwo ko gane ba a da addu'a ba ta warkar da ciwo za ta ce ka roka mun Allah Allah ya warkar da ni ashe akwai wani ciwon da addu'a ne za a yi shi yasa ba laifi bane idan mutum yana da ciwo ya ce a masa addu'a tun daga wata nan ta zo ta ce a yi mata me addu'a in kana larura ka ce a yi maka addu'a kuma ba laifi bane ka koma ga Allah dan shi ne mai warkarwa tabaraka wa ta'ala kuma al-akhdhu bil asbab riko da sababi abu ne mai kyau kwarai da gaske sannan kuma idan mutum ya hakuri yayi tarku tadawi ya ki yayi magani da wani zai ce ga ciwo ya same shi shi kawai ya hakura bai zai yi magani ba yana neman Allah ya bashi aljanna da wannan bai yi laifi ba idan ko mutum ya je ya nemi magani shi ma bai yi laifi ba akwai masu karfin imanin da malam ba za su je su allura ko su sha magani ba in ciwo ne za su ce kai ka gama haka zai ta nukurkusan sa yana gado amma Allah bai je asibiti ba in wani yayi ra'ayin haka cewa shi duk ciwon da ya same shi bai je asibiti ba to shikenan akwai wani abokinmu da muka yi karatu da shi a jami'a a Madina na san shi dan Najeriya ne dan uwa shi yayi alƙawari duk ciwon da ya same shi ba zai je asibiti ba ko ba zai sha magani ba ko ciwon kai ko ciwon ciki ni dai a iya shekarun da muka yi da shi wallahi ban taba ga ya sha magani ba duk ciwon da zai same shi sai dai ka ji an ce wani ba da lafiya zai ta kwanciya a gado amma Allah bai sha magani ba wani abokinmu ya ce kai rabu da shi lokacin da za a je a soka mai allura ma a gado ya ma sani ya ce ƙarya yake yi wai in ji abokin nasu da faɗa na ce a karkace ƙarya yake yi ra'ayinsa ya yi in Allah ya ga dama sai bashi a haka to ita wannan mata kun ga ai yanzu ciwon farfadiyan ya same ta ko ciwon bugun aljan din ya same ta amma annabi ya ce in zaki yi hakuri ki samu aljanna ki je ki hakuri kenan wannan yana nuna mana in da wani zai hakuri akan wani ciwo da ya same shi in ya ga zai iya ba zabi ne ka je kai ta yi Allah kiyaye wanda kuma yace ya nemi magani fa karka yadda ka zarge shi akan me akan wai ya nemi magani kuma wannan yana nuna mana lalle sabban annabi mata suna da kunya kaga ita wannan matan mallan addu'a ta yi a roƙan mata Allah ta daina bude tsiraicinta mu kuma yanzu fa da kansu suke bude tsiraicin kun ga bambancin ita wannan ta ce a roƙan mata Allah ta daina bude tsiraicinta ita kuma wancan zuwa za ta yi a mata dinki na bayyana tsiraicin ko ta saka kaya da tsiraicin zai bayyana yanzu kawai abinda ya saurawa mata fa kaɗan ne kawai saura su rinƙa yawo ne tsirara kawai ka duba irin mata in sun zo biki irin shigar da suke yi dan fale falen kyalle ake sawa kawai a gaban uwarta a gaban ubanta a gaban surkanta ayi kida ayi rawa mala'iku suna kallo kyamarori suna ta dauka ko bayan shekara 100 ne za a iya kunna wannan hoto a nuna kina cikin kabari a ƙara miki yawan duka da bala'i tsiraici yau in kaga abin da matan mu suke yi Allah ya sauke ba ga na aure ba ga wanda ba su aure yanzu a jami'o'in mu ana ta kokarin dress code galiban za ka jami'a in ka zo shiga akwai dress code akwai irin yanayin da ake so suturar da dalibi zai sa ai jami'a ba gidan kafirci bane akwai mutunci ai ko mutum ba musulmi bane akwai irin kayan da zai sa ballantana ya musulma to ballantana idan an je gidan biki a zo zuwa gidan biki a tafi taro a kafa doka gidan taron da za a shiga haram ne a shiga da hijabi wasu mata fitsararru su tsaya kina zuwa da hijabi a ce cire hijabin ki kina so ki shiga da aka ba hijabi ake shiga duk wacce ta ga bata isa ba ba ta da abin da za ta nuna ta koma gidansu haka fa ake yi fa kun ba mamaki auren ka ne ba mamaki kai ka biya kudin event center din yau lalacewa ta kai ga matasan mu har zuwa suke suna shiga wanka swimming pool da yan mata namiji balagagge ya fada ya tsunduma a cikin ruwa da yarinya balagaggiya ta tsunduma a cikin ruwa sai an maka magana tsiraici su kama junansu su yi ta wasa da junansu su yi wa junansu wanka Allah yana kallonku sai mutum ya shiga masifa ya riko sharbi ya dawo masallaci wai shi na Allah ne ƙarya kake mutumin banza wallahi tallahi kaga mashakiyancin ka zaka dawo mana masallaci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته